This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Nomad da Dalo da kuma Niya FM. Ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa muke farin cikin gabatar da shirin na safiyar yau 22 ga watan Janairu shekara ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
A jihar Alhamis, gobara ta tashi rigirgi a ɗaya daga cikin daffon ajiye mai da ke arewacin Libya. Wani bom da ya tashi a kusa da Cairo, babban birnin kasar Masar, ya halaka mutane 6. Jami'an kiwon lafiya na nan Amurka sun fitar da wata sabuwar sharuɗa ga mata musamman masu juna biyu waɗanda za su iya kamuwa da cutar da ake kira Zika, wadda sauro ke iya haddasawa.
Kanin labaran kenan. Masu ruwa da tsaki a jihohin da hare-haren kungiyar Boko Haram ta iya shafa suna ƙara jan hankalin kwamitin Tiwa Danjuma da aka ɗora wa alhakin sake tsugunar da al'umma ya kula sosai wajen aiwatar da shirinsa.
In aka zo ayyukan gine-gine na inda za su zama da mutane, a yi la'akari da yanayin wurin. In ma za a gina musu gidaje ne, a dubi wasu irin gidajen jama'a suke zaune a ciki.
Sai kuma Jamhuriyar Nijar, inda batun tsare sojojin da gwamnati ta ce sun yi yunkurin juyin mulki ke ɗaukar sabon salo da ya kai ga gwamnati sake wa waɗanda ta kama wuri. Ga abin da wakilinmu ya jiyo.
Matakin ɗauke waɗannan hafsoshi daga hannun rundunar jandarma ya zo ne a washegarin matsin lambar da hukumomin ƙasar ta Nijar suka fuskanta daga ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da na lauyoyin ƙasar.
Jumai Ali kuma za ta shigo da shirin lafiya uwar jiki, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masauri, assalamu alaikum. A jihar Alhamis ne, gobara ta tashi rigirgi a ɗaya daga cikin daffon ajiye mai da ke arewacin Libya, bayan da 'yan ta'adda suka jefa wa daffon gurneti. Sai dai kawai yanzu ba wanda ya ɗauki alhakin aikata wannan aika-aikan. Sai dai mahukuntan ƙasar ta Libya sun ce suna tuhumar ƙungiyar ISIS da aikata wannan ɗanyen aikin, wadda ke amfani da matsalar da ƙasar ke fama da shi na shugabanci. Ɗaya daga cikin shugabannin ma'aikatan kamfanin man da na Ras Lanof ya ce wannan gobarar mummunan haɗari ce ga muhalli. Ya ce hayaƙin da gobarar ta haifar yana warwatsa bakin hayaƙi da ka iya yi wa bani adama mummunar illa. Jami ya ce gwamnatin da aka harba ko baya ga gobarar da ya haifar, hawa kuma ya kawo ɗaukewar hasken wutar lantarki. Ana harkokin kasuwanci sun tsaya ce sakamakon wannan gobarar, dai ana sa ran a yi hasarar gangan mai da ya kai miliyan 3 baya ga miliyan 4 da aka yi hasara a cikin watan da ya gabata. Ƙungiyar ISIS dai tana iya bakin ƙoƙarinta na ganin ta karɓe ikon wajen ajiye wannan mai na ƙasar Libya, domin yin hakan zai ba ta damar cin karanta ba wa babbaka, musamman ma na ganin ta ƙwace mulkin ƙasar baki ɗaya. Yanzu haka dai gwamnatin haɗin kan ƙasar da aka samar a ƙasar ta Libya ba ta miƙe sosai ba. A cikin wannan satin ne dai gwamnatin da duniya ta amince da ita, wadda take Tobruk da kuma ɓangaren gudanarwa da ke birnin Tripoli, suka sa hannu a wata yarjejeniyar samar da zaman lafiya a ƙarƙashin inuwar Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai dai majalisar mai adawa da gwamnatin ƙasar ce har yanzu ba ta sa hannu a wannan yarjejeniyar ba.
Wani bom da ya tashi a kusa da alƙahira babban birnin ƙasar Masar ya halaka mutane 6 sa'ilin da 'yan sanda suka kai sawame a wurin mabuyar 'yan ta'adda. Aƙalla 'yan sanda 3 da farar hula guda suna cikin waɗanda suka mutu. Jami'an tsaro suka ce suna kyautata zaton 'yan ƙungiyar 'yan uwa musulmi kusa da wato suka dasa wannan bom ɗin wanda ya tashi da 'yan sanda lokacin da suka aukawa a wani gida. Wannan lamarin da ya faru ne a kusa da wani otel ɗin da yake matattaran masu yawon buɗe ido da ke kusa da Cairo. Ita dai ƙungiyar 'yan uwa musulmi ita ce jam'iyyar tsohon shugaban ƙasa Muhammad Morsi, wanda aka kifa da gwamnatinsa a cikin shekara ta 2013 sakamakon wani juyin mulkin da Abdel Fattah el-Sisi ya yi masa lokacin yana babban hafsan sojan ƙasar, wanda yanzu kuma shi ne shugaban ƙasar. Haka kuma a ranar Alhamis, ministan cikin gida ya ce wasu 'yan bindiga sun kashe 'yan sanda 5 a wajen binciken ababen hawa da ke El-Erish, babban birnin da yake yankin Sinai.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Jami'an kiwon lafiya na nan Amurka sun fitar da wata sanarwar sabon sharuɗa ga mata masu juna biyu waɗanda za su iya kamuwa da cutar da ake kira Zika, wadda sauro ke iya haddasawa kuma na iya yi wa kwakwalwa illa. Cibiyar kare cututtuka na ƙasar ta bayyana a yaji Alhamis cewa wannan cutar tana yaduwa ne ta sakamakon cizon sauro, wanda kuma bai da maganin hana yaduwarsa, kana ba a samu maganin da za a iya yi wa wanda suka kamu da wannan cutar ba. Cibiyar ta gargaɗi mata masu juna biyu da su guji zuwa ƙasashe har 14 ciki har da yankin Karibiya da kuma Latin Amurka waɗanda can ne aka fama da cutar ko kuma tafi muni, wato irin su Puerto Rico, Martinique, Haiti, El Salvador, Guatemala, Honduras, sauran ko su ne Panama, Brazil, Colombia, Paraguay, sai kuma Venezuela da Mexico. Sai kuma hukumar ta ce duk da yake ba wani kwakwaran hujjar da ke cewa mata masu kene suka fi haɗarin kamuwa da cutar, ta ce amma dai mata na iya kamuwa da cutar wato kashi uku cikin watanni uku tsawon ɗaukan ciki. Dr. Beth Bell na wannan cibiyar ya ce suna matuƙar damuwa game da yiwuwar mata su kamu da wannan cutar, don haka idan zai yiwu su yi duk abin da ya dace domin kauracewa tafiya zuwa ɗaya daga cikin waɗannan ƙasashen. Yace inda ko ya zame dole to su tabbatar sun kauracewa wurin da ke da sauro a lokacin wannan tafiya tasu. Dr. Bay ya ci gaba da cewa cizon sauro ba wai sai da daddare ba kawai, har ma da rana, don haka yace a kula da wannan kana amfani da duk wani abu da ka iya kawo kariya ga cizon sauro.
A jiya Alhamis ne shugaban ƙasa Ivory Coast Alassane Ouattara ya gana da shugaban ƴan adawa Pascal Affine-Nguessan a babban birnin ƙasar wato Abidjan. Shi dai Nguessan shi ne shugaban jam'iyyar Ivory Popular Front, jam'iyyar tsohon shugaban ƙasar Laurent Gbagbo. Dalilan ganawar waɗannan mutanen biyu dai shi ne ana sa ran tattaunawa a kan muhimman batutuwa, ciki ko hadda batun sasantawa da kuma sake harsunonin siyasa. Tattaunawar wadda ta farko aka tsara ta na tsawon sa'a guda, amma shugabannin sun kwashe sama da sa'o'i uku suna ganawa. Sa'ilin da ya fito daga taron, Ngusa ya shaida wa manema labarai cewa ya gamsu kwarai da gaske da wannan ganawa farkon. A cikin shekara ta 2010 zuwa 2011 an ja daga a kan sakamakon zaben shugaban ƙasa, inda aka yi taba ta kashi tsakanin magoya bayan shugaba Alassane Ouattara da na tsohon shugaban Laurent Gbagbo. Rahotanni sun bayyana cewa mutane da yawan su ya kai 3,000 ne suka mutu cikin watanni biyar a lokacin, kuma haka ya yi sanadiyar kame tsohon shugaban ƙasan Gbagbo, wanda yanzu haka yake kotun duniya ta ƙasa da ƙasa yana jiran shari'a. Labaran duniya kenan kuka saurara. Hijira a yankin da rikicin kungiyar Boko Haram ya shafa a Najeriya, wanda ke ci gaba da ɗaukar hankalin al'umma, da yake tarfa albarkacin bakinsa a cikin hirarsu da wakilinmu Ibrahim Abdulaziz. Wani tsohon minista a Najeriya, Alhaji Abdulrahman Adamu, ya bayyana cewa
wannan kwamitin tana da muhimmanci kwarai da za a samu abubuwan nan. Sai dai abin da ke so ya la'akari da shi, in aka zo ayyukan gine-gine na inda za su zama da mutane, a yi la'akari da yanayin wurin. In ma za a gina musu gidaje ne, a dubi wasu irin gidajen jama'a suke zaune a ciki. Gidanka dama kana da zaure, da wajen ɗakin bakinka za a sami ɗakin matanka guda biyu ko uku, sannan za a samu zaure a tsakiyar gidan inda za a zo a haɗu ana. Typical Roman life na ƙauyukanmu ke naka suke. In za a yi wa'annan gini iri haka, in gina musu da blocks ba, in za a iya yin block na taɓo a ƙona shi don ya zama lasting, a gina wa'annan gidaje su mutane za su yadda su koma. Amma kan je ka ɗauki modern structures ka kai ƙauye ka gina, akwai matsala. Ka yi masa abin da zai iya maintaining ko bayan ka bar wurin, amma in ka ce ka yi abin da ba zai iya maintaining ba ka matsa. So ni ba na ba da shawara aka yi musu wannan, aka bi traditional setting na kowane wuri, a bi traditional setting nasu, a yi musu a ba su dama.
Yankin Madagali zuwa Gombe na fa cikin kananan hukumomin bakwai da suka fada hannun mayakan Boko Haram da har ma suka kafa daular su inda suka barna na fita hankali to kome al'ummomin yankin ke bukata Mr. Adamu Kamal dan majalisar wakile ne da ke wakiltar mazabar Madagali da Micika ya ko bayyana bukatun su ga yan komitin
ya kamata komitin ta talafawa al'umma musamman talakokin da suke cikin wanda aka kokona musu gidaje wanda suka yi asara muna zato komitin na zaka yi wannan aikin ba kamar yanda asaba aikin gwamnati da ciwa-ciwa a ciki ba muna so komitin ta yi aiki bisa ga yarda da aka yarda da yanda aka zabe su musamman shi chairman na wannan komiti wanda kowa ya san shi yana da daraja kuma mutum ne wanda dama ko kudin kansa ma kuma al'umma shi jaran hatiwa to muna zato kuma expecting duk abin da komiti na za su yi shi da gaskiya za su yi shi da kuma ido rahama su dan kuma wannan aikin ba su kasa yin sa bisa ga yanda mutane suke kira da kawojin su ba asaran da aka kawo wa al'umma da kansu wato gidaje zama mutane wanda ba ya shafi gwamnati ba akokona na biyu kasa akwai gine-gine na gwamnati akwai kuma na adine musamman churches da aka kokona musamman masallaci da aka kokona sannan kuma akwai hanyoyi na duk aka kare gadaji na kuma ba za ka iya wani harka an ba gada ba yanzu da nake ga maka ko abinci kake so in ka kai Micika da Madagali yanzu ba za ka iya azu abinci a trailer ka kai Micika da Madagali in ba sai ka rarraba ba
kuma da menene dai manazata na fa ganin dole su ma hukumomin waɗannan jihohi da su tashi tsaye wajen taimakawa al'umman da lamarin ya shafa Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Sai kuma jamhuriyar Niger inda hukumomi suka warwatsa hafsoshin soji kimanin 12 da suke tsare da su bisa zargin yunkurin juyin mulki zuwa gidajen yari daban-daban na kasar bayan sun shafe sama da wata guda a hannun hukumomi. Wakilin Musulmin Munibama na dauke da karin bayani.
Rahotanni sun yi nuni da cewa a yammacin Larabar da ta gabata ne aka canza wa waɗannan hafsoshin soja wuraren da ake tsare da su wato daga barikin jami'an jandarma zuwa wasu gidajen yarin kasar ta Niger. A sakamakon wannan matakin canjin wuraren zaman wakafi, hukumomin sun dauke Janar Salu Suleiman wanda ake yi wa kallon jagoran waɗanda suka yi yunkurin kifar da gwamnatin ta Isu Muhammadu daga hannun jami'an tsaro na jandarma zuwa gidan yarin Kwalo da ke a nisan kilomita 30 kudancin birnin Yamai, yayin da aka bar ɗansa da wasu sauran hafsoshi a gidan kasuwan Yamai. Sai kuma Laftana Awal Ambali da wasu sauran sojoji da aka ajiye a gidan yarin Walam da ke a nisan kilomita 200 a arewa maso yammacin birnin Yamai, yayin da Isa Kunce da wasu sojojin da ake zargin su da hannu a wannan yunkuri ke gidan yarin Sai mai nisan kilomita 50 da Yamai. Matakin dauke waɗannan hafsoshi daga hannun rundunar jandarma ya zo ne a washe garin matsin lambar da hukumomin kasar ta Niger suka fuskanta daga kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da na lauyoyin kasar bisa zargin gwamnati da take dokokin ƙasa da ƙasa kan batutuwan da suka shafi ƴancin ɗan adam. Yanzu dai ana iya cewa an doshi hanyar gurfanar da waɗannan hafsoshin soja gaban kotun sojoji kamar yadda ministan tsaron kasar Niger Karijo Muhammadu ya bayyana a can baya. Abin jira a gani shine yadda makomar fararen hular da suka shiga hannun hukumomi a washe garin yunkurin juyin mulkin da shugaba Isu ya ce askarawansa sun murkushe za ta kasance ko da yake wasu bayanai sun ce nasu binciken bai kammala ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Yawani abin da ke nabuna siyasa kasan mu ke ban tsoro da haka hankalin ganawa bai kwance.
Aka yake to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'ana Washington na cewa karfe 12:14 na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji korafin malamai a jihar Adamawa da suka ce ana yi musu kame domin suna nema a biya su hakkokinsu. Sai kuma batun yiwuwar ɓullar mura tsuntsaye a jihar. Muna kuma da rahoto kan kwamitin da gwamnatin jihar Plateau ta kafa domin nazarin kirkiro da sababbin masarautu duka idan muka dawo a shirinmu na hantsi. Yanzu dai ga shirinmu na gaba.
Nafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. A watan Afrilun shekara ta 2015, filin lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke ya gabatar da wani shiri akan wani sabon bincike da aka yi a lokacin da kila ya canja yadda ake jinyar sankaran mama. Wani sabon bincike da aka yi a halin yanzu kila ya canja yadda ake jinyar sankaran mama. Wakiliyar muryar Amurka Carol Pearson ta ba da rahoto akan sakamakon wannan bincike da kila ya samar da hanya mafi inganci na jinyar masu fama da sankaran mama domin tsawaita rayuwarsu. Ga abin da wata mace mai suna Shanke Thomas ta ce lokacin da likitoci suka gano cewa ta kamu da sankaran mama mataki na biyu, wato stage 2 da turanci.
I'm gonna die. Honest, I mean, that's the first thing you think.
Shanke tace shin zan mutu ne idan wannan cuta ta zo min da karar kwana? Tace a zahiri tunanin da mace za ta yi da farko kenan da zara an ce ta kamu da sankaran mama. To amma idan aka samu jinyar da ta dace, ana sa ran cewa mata da yawa za su samu nasarar warkewa sarai. To amma a halin yanzu akwai kwayoyin magunguna fiye da 50 da za a zaba daga cikin su. A saboda haka likitoci na yarba gumi sosai wajen tantance kwayar maganin da ya dace a baiwa mace. Bugu da ƙari kuma, kwayoyin jinyar sankara, wato kwayoyin maganin jinyar sankara, suna kunshe da guban toxic sosai da kan nankasa ko kashe kwayayen halitta masu lafiya da waɗanda suka harbu da sankaran. Ƙaƙa tsara ƙaƙa. A saboda haka yanzu kusan ana iya cewa likitoci tsakani suke yi tsakanin giza da koki suke yi wajen bayar da maganin jinyar sankara da ba lalle ne kwalliya ta biya kuɗin sabulu ba. Dr. Alice Walsh tana ɗaya daga cikin masu wannan bincike a Jami'ar Vanderbilt da suka yi amfani da laser wajen nazarin kumburi ko kuma ƙurjin da ake kira organoids. Ga abin da ta ce.
Organoids are small pieces of tumor that we grow in a petri dish, and they're about 100 to 300 micrometers in diameter.
Dr. Wa ta ce organoids kananan kuraje ne ko kuma kumburi da suke rara, kuma girmansu kimanin micrometer 100 zuwa 300 ne. Idan aka baiwa kwayoyin halittan kurjin nan collagen, suna girma kamar suna cikin jikin mutum. A saboda haka a lokacin da masana suka baiwa wannan kurji wani kwayar maganin jinyar sankara, suna iya nazarin aikin maganin da gwada wani abin kimiyya ko sinadari da ake cewa fluorescence. Idan maganin ya aiki to kwayoyin halittan kaɗan za a gani. Professor Melissa Scala ita ta jagoranci wannan bincike, ita kuma ga abin da ta ce.
Our idea was to try to eliminate toxicities from ineffective treatments and then use drugs that are more effective in treating breast cancer.
Tace dabarar da suke son yi shine kokarin kawar da guba daga cikin magungunan da ba su da inganci, sannan ai amfani da magungunan da suka fi inganci ko kaifin jinyar sankaran mama. Tace tana fatar ta hanyar amfani da maganin da yafi dacewa a lokacin da aka fara yin jinya, daga baya likitoci za su iya inganta nasarar murmurewa ko kuma warkewar masu fama da sankaran nono. Ta ci gaba da cewa,
we know a lot of breast cancer patients initially respond to their therapy and then later their tumor starts to grow and they succumb to their disease.
Professor Melissa ta ce sun san cewa da farko yawancin waɗanda ake wa jinya suna samun sauki, sai kuma daga baya kurjin na sankara sai kuma ya fara girma. Ta ce mataki na gaba da za su ɗauka shi ne ganin ko masana za su iya hasashen kwayar maganin da zai biya bukata kafin a fara yi wa majinyaci jinya. Suna kuma fatar cikin shekaru 5 ko 10 masu zuwa idan Allah ya yarda za a fara amfani da irin wannan jinya na auna irin maganin da za a amfani da shi wajen jinyar. Matan da suka kamu da sankaran mama ba za su yi tunanin cewa tasu ta ƙare ba.
Likitoci masu kulawa da lafiyarmu, masu kulawa da rayuwarmu, mai sama Allah ya taimake su. Kaito a gaida likita bokan Turai, a maida niyya sosai.
Bakwai ga watan Afrilun rana ce ta nazarin kiwon lafiya. Taken bikin shekara ta 2015 shine nazarin kalubalen da ke tattare da tabbatar da kayayyakin abinci ba su tattare da wani lahani ko kuma illa. Kamar yadda shugabar kungiyar lafiya ta duniya Dr. Margaret Chan tace, a saboda canjin da aka samu nan da nan za a yi jigilar kayayyakin abinci daga wannan ƙasa zuwa wancan. Idan ya zama na cewa kuma an ɗauko kayayyakin abincin da ke kunshe da aibu ko wata cuta aka kai wata ƙasa, to nan da nan wannan cuta za ta bazu. A saboda haka tilas a riƙa kula yadda ya kamata. Taken wannan rana ta bana da Turanci From Farm to Plate. Haka kuma a watan Afrilun shekara ta 2015 mun amsa tambayar wani dangane da matsalar warin baki. Har ma ya lura galibi idan yana magana mutane sai su riƙa kakkaucewa ko kuma mutum ya riƙa rufe bakinsa. To ga amsar da Dr. Ladan ya bayar akan abin da ke kawo matsalar warin baki.
Akwai abubuwa da dama da ke kawo warin baki. Na farko tsaftar baki, irin su kuskure baki ko mutum ya ringa in ya tayi da safe ya kuskure bakinsa ko ya amfani da brush ko asawaki in zai kwanta ya wanke bakinsa kuma ya amfani da asawaki ko irin brushin Turawa nan. Kuma bayan mutum ya ci abinci ya kamata ya kuskure bakinsa. To waɗannan lokaci waɗansu mutanen ba su yin waɗannan abubuwan, to wannan yakan sa bakin mutum ya ta wari haka wanda ake kiran halitosis da Turanci. To abin waɗansu kuma inda abin ya ci gaba da haka waɗansu kuma akwai waɗansu mutane abin da ke kawo warin bakin daga cikin cikinsu ne. Akwai waɗansu irin abubuwa da ke cikin cikin ɗan adam waɗansu mutanen yakan sa bakin su ta wari haka. To waɗannan irin in ya kai irin wannan akwai waɗansu magunguna da ake iya ba mutane.
Da kace daga cikin cikin ne likita mai ke cikin cikin kwayoyin cuta ne ko kuma
waɗansu mutane waɗansu kamarin kwayoyin cuta ne da suke iskan da suke fitarwa. To in mutum ya buɗe bakin iskan sai ya fito sai ta wari. To in dai mutum ya tsafta yanda yake kuskure bakinsa yake wanke bakinsa da komai hadda haka warin bai ragu ba, to ya kamata ya je wani likita a duba shi sosai a tabbatar me ke kawo wannan warin bakin.
Idan aka gano ko meye ana iya magancewa koko in mutum yana fama da wannan matsalar shi kenan?
In dai aka gano haji ana iya warkar da mutum, don anan ma akwai wasu irin magunguna da ake ba mutane waɗanda za ka sha kowane lokaci. In suka sha yakan rage kuma ya warkar da mutum so baki ɗaya. Amma na farko dai malamin ya yi wanda muka ce na tsaftar bakinsa in yi wannan, to zai taimaka ƙwarai da gaske.
In yi tsaftan kuma hakan ba ta yiwu ba kamar yadda ka ce in ya je ga likita za a iya ba shi magani ko?
Kuma akwai waɗansu abubuwa da ake mutane ke kamar bayan sun ci abinci ko wani lokaci sukan kuskure bakinsu da shi, duk waɗanda suna taimakawa.
To kamar yadda ka ce dama ai duk cututtuka masu rashin tsafta na jawo su ba warin baki kaɗai ba.
Ba warin baki kaɗai ba, saboda haka dole mu riƙa lura mu riƙa tsaftace abubuwanmu da jikinmu duka.
Haka kuma Dr. Ladan ya amsa tambaya akan abin da ke kawo ciwon jambaɗe, ciwon kakkare kenan.
To abin da ke kawo ciwon kakkare wani lokaci kin san abin cikin musamman a babban yatsa yake faruwa. To wani lokaci abin da ke faruwa shine akwai ta gefe-gefen wani lokaci yadda muke abin na kumbanmu ko kuma in ka yanka kumba ko kuma wani lokaci ta gefen waɗansu ƙwayan cututtuka kan shiga. To in suka shiga ɗin, to in suka shiga ɗin shi ke sa sai abin ya kumbure kamar ruwa ya taru. To in ya taru haka to shi ke kawo wannan ƙwayan cuta ne da ke shiga ƙarƙashin kumban ɗan adam. To amma in dai mutum na da wannan ai akwai magunguna za in ka je wani likita ana tsaye kuma akwai magunguna da ake bayar wanda suke warkar da shi.
To wannan kamar yadda ka ce wajen yankan farce ne koko da wani ba yankan farce ba wannan matsala tana iya samun mutum?
A ba lallai sai yankan farce ba, amma wani lokaci ta yankan farce ko kuma lokaci waɗansu mutane kin suka rinka cizon
yatsansu
da kumbar suna cijewa. To wani lokaci waɗannan na kawai kin san in kana cizon nan bakin ɗan adam akwai ƙwayoyi da yawa da ke ƙwayoyin bacteria da yawa da ke ciki. Wani lokaci in ka tauna ɗin nan to yakan shiga shi kumbar, to yakan kawo wannan duk waɗannan ko kuma yanke kumbar duk ko kuma wani lokaci wurin da ka shiga duk waɗannan na kawo shi hajiya.
Amma dai in aka bada magani ana warkarwa?
Aka bada magani mutum ya je wani likita ana ba mutum magani zai warkar da shi gabaki ɗaya.
To Allah ya sauwaƙe.
Amin amin.
Shin me ke kawo haɓo ne?
Abin da ke kawo haɓo hajiya na farko shi ne yawanci kin san hancin ɗan adam kowane lokaci yana da damshi.
to in wani lokacin ya bushe da yawa to shi ma haka yakan haɓo ko kuma wasu mutane yanda jijiyan suke ko kuma mutum ya sa hancin hannunsa a ciki to yakan taɓi wani jijiya to sai ya samu jini to wani lokaci kuma in dai yanda kan wasu mutane ma in hawan jini ya yi yawa yakan kawo wannan wasu mutane kawai haka kawai suna da shi saboda haka akwai abubuwa da suke kawo shi in dai mutum na haɓo kowane lokaci to ya kamata ya duba ko abin da ke faruwa.
To likita ka ce idan kamar mutum yana fama da ciwon hawan jini yakan yi haɓo akai-akai. To idan ya san cewa saboda ciwon hawan jini ne in yaje likitoci za a iya bashi magani?
In dun hawan jini ne in yaje wani likita aka bashi magani aka rage tsananin hawan jini to wannan yakan sa mutum abin ma ya daina. To amma in domin irin su rashin damshi ne a hancin mutum akwai irin magunguna da mutum ya iya fesawa a hancinsa ya rage bushewa ko ya sa a hancin da ƙara damshi wani lokaci akwai irin abu da ake iya ba mutum wanda zai iya sa a hancin ya tuttoshe inda jinin ke fitowa to duk wannan ana likito na iya ba mutum to kuma ana iya tawarkar da mutum akan wannan hali.
To likita akwai haɓin da ke yin tsananin da ku kanku likitoci ko yakan kusan gagara ku?
Yawanci ana iya warkar da kowane iri da inda mutum ji wani likita da sauri ana iya warkar da shi hajiya.
To likita lokaci ya fara ɗaga mana hannu. A saboda haka nan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Lada
Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
To madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Aje Alhamis gobara ta tashi rigirgi a ɗaya daga cikin daffan ajiye mai da ke arewacin Libya bayan da 'yan ta'adda suka jefa daffan gurneti sai dai kawai yanzu ba wanda ya ɗauki alhakin aikata wannan ɗanyen aikin. Mahukuntan ƙasar ta Libya sun ce suna tuhumar 'yan ƙungiyar ISIS ne ka aikata wannan ɗanyen aikin wadda ke amfani da matsalar da ƙasar ke fama da shi na shugabanci. Ɗaya daga cikin shugabannin ma'aikatan kamfanin da ke Ras Nalof ya ce wannan gobarar mummunan haɗari ce ga muhalli. Ya ce hayakin da gobarar ta haifar yana ruwatsa bakin hayaki da ka iya yi wa bani adama mummunan illa. Jami'in ya ce gwamnatin da aka harba ko baya ga gobarar da ya haifar haka kuma ya kawo ɗaukewar hasken wutar lantarki kana harkokin kasuwanci sun tsaya cik. Wani bom ya tashi a kusa da Cairo ba salin nan ya kashe mutane 6 akalla 'yan sanda 3 da farar hula guda suna cikin waɗanda suka mutu. Jami'an tsaro suka ce suna tuhumar 'yan ƙungiyar 'yan uwa musulmi suka dasa wannan bom ɗin wanda ya tashi da 'yan sanda lokacin da suka auka wani gida. Wannan lamarin da ya faru ne a kusa da wani hotel da yake matattaran masu yawon buɗe idanu ne da ke kusa da Cairo. Yadda ƙungiyar 'yan uwa musulmi ita ce jami'ar tsohon shugaban ƙasa Muhammad Morsi. Jami'an kiwon lafiya na nan Amurka sun fitar da wata sanarwa da ke da ba mata sharuɗa waɗanda suka iya kamuwa da cutar da ake kira zika wadda sauro ke iya haddasawa kuma tana iya yi wa ƙwaƙwalwa illa. Cibiyar kare cututtuka na nan ƙasar ta bayyana a jiya Alhamis cewa wannan cutar yana yaɗuwa ne sakamakon cizon sauro wanda kuma bai da maganin hana yaɗuwarsa kana ba a samu maganin da za a iya yi wa waɗanda suka kamu da wannan cutar ba. Cibiyar ta gargaɗi mata masu juna biyu da su guji zuwa ƙasashe har 14 ciko har da yankin Karibiya da kuma Latin Amurka. A jiya Alhamis ne shugaban ƙasa Ivory Coast Alassane Ouattara ya gana da shugaban 'yan adawa Pascal Affi N'Guessan a babban birnin ƙasar wato Abidjan. Shi da N'Guessan shi ne shugaban jam'iyyar Ivorian Popular Front jam'iyyar tsohon shugaban ƙasar Laurent Gbagbo. Dalilin ganawar waɗannan mutanen biyu shi ne ana sa ran su tattauna a kan muhimman batutuwa.
To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da sa 1:30 da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Ladan Ibrahim a yau da ya taya na gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya haɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu John Alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.